Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tan to mai ba ku jama ha tambaya ni ke da ku jama ha tambaya ni ke da
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani abin da ya faru zaman ruwan dare tsakanin ma'aurata musamman matasa da 'yan boko shine yawan mace-macen aure. Yayin da a kasashe masu tasowa iyaye suke shiga tsakani da nufin sasanta ma'aurata idan aka samu sabani da ke barazana ga ɗorewa auren. Kasashen da suka ci gaba sukan nemi taimakon ƙwararru domin samun maslaha. A yau shirin domin iyali ya gayyaci ƙwararru a fannin zamantakewar al'umma musamman ma'aurata da nufin ba da gudunmuwa ga wannan yunƙuri. Muna kuma tare da malama Maryam Lemu da kuma barista mai nasara Kogo Fastari a cikin tattaunawar da wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta jagoranta. Maryam Lemu ta fara da bayyana abin da take gani yake janyo yawan mace-macen aure.
Lalle problem ɗin da muke dealing with yanzu, mutane suna ɗauka al'adan ƙasa da ba namu ba, suna shiga da shi cikin gidansu kuma suna ɓata addinin musulunci da yadda ya kamata mu yi tafiya da shi. To wannan wai su ana gani kamar wayewa kenan. Yadda kika faɗa, za ki ga an ɓata kuɗi, an ɓata lokaci, an shiga har planning committee na buki, amma ba na aure ba, ba na zaman lafiya ba. Daga mazanmu zuwa matanmu dukansu, ni problem ni nake gani shine tun suna karami ba ma koya musu abin da ya kamata su sani na cikin addini yadda zamu zauna tare da juna. Mutanen da gida na da ne muke counseling, a lot of them wanda tambayan su inda kuka yi kuskure, ya aka yi ba ku bi abin da Allah ya ce yake son ku yi ba, sai ki ga su ce ba su ma san menene ba rights and responsibilities din nan na couples, abin da Allah zai tambaye mu ne ma, amma ki ga tun suna yara ba a koya musu ba, har iyayen ma su karan kansu ba su sani ba. To for us mu mun ga cewa foundation thing is wrong because from the very foundation idan za mu zauna mu bi yadda Allah ya so mu bi mu harka da juna kuma yadda annabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi da matan shi har yaran shi, wallahi dai na san 90% of problems da matsaloli da ake samu yanzu a cikin aure ba zai fito ba. So cikin problems kuma da ni na ga ke kawo matsala shine yaran mu of course za su tashi ba abinda muka ce su yi ba za su yi abinda suka gani ne. To in har gidan da suka tashi ba su ma ga yadda zaman lafiya yake ba, sun ga iyaye suna faɗa ba su a murmushi, ba su a hira da juna, ba su a zama as a couple, ko da ma polygamous relationship suke ciki, ko da ana bari ko yanzu yi polygamy na Hausa,
wato abin da ake nake aure da mace ta zo ta samu sauran mata miji mai mata
yau. Wato idan muka cika haƙƙinmu da ya kamata mu cika wa matanmu haƙƙinsu da ke kanmu ko mazanmu, wallahi ko da mata huɗu ne insha Allah za a samu zaman lafiya. Ba wai ba za a dan samu matsaloli ba, ba cika haƙƙin nan da Allah zai tambaye mu shine foundation. So for me my focus cikin wannan abubuwan da nake koyarwa shine mu san me rights din mu da responsibility, me haƙƙin da mijin mu ke da akan mu, me haƙƙin da mu muke da akan mazajen mu, mu cika wannan dan Allah zai tambaye mu, kuma karshen ta idan ba mu cika ba akwai problem a gaban mu in muka koma wurin Allah. So mu fara da wannan, sai kuma me kuma muke bukata, me kuma ya kamata mu koya batun halinmu, hali kyakkyawa. A lot of us mun focusing yara mata muna ce musu idan baki kaza ko kuke koya wannan ba mijin ki fa ba zai so ki ba, to mazan fa mu matan babu abin da mu ma muke nema ne a wurin mazajen mu, sai ki ga ba a koya ma mazan wannan ba, sai su ma su zama ma matan problems. But yanzu biggest challenge da naga muke facing focus din mu ma ya tashi ya bar wannan ana wani feminism, ana manta cewa dukkan mu karshen ta zamu koma gaban Allah, kuma idan ba mu cika abubuwan da ya kamata mu cika ba as Muslims mazajen mu ko matan mu, nan ne matsala zai taso a cikin relationship. So there are abubuwa da yawa da ya kamata mu sani we covering da yaran mu kafin su shiga aure. To ma problem din sai na wasu ma ba su sani ba, balle su ce za su iya koya ma yaran su.
Na'am. To Barista, bari mu koma gare ka. A tsawon lokaci da kake wannan aikin sasantawa ko kuma ba da darasi game da zaman aure, ko me ka fuskanta a cikin yadda mutane ke mu'amala aure musamman musamman a yau?
To abin da na fuskanta wato tun farko dai ake kashe auren tun kafin ma a daura. To man ga daura aure ake kashe aure saboda fahimtar shi aure din tun farko ana juya shi a baibai. Aure ibada ne. Amma da yawa suna dauka aure a matsayin rayuwa ne. Dan ka dauki aure a matsayin rayuwa to za ka kokari koyo shi ne ka gani menene zai kawo maka jin dadi, me zai kawo bukatar zuciyarka, me zai daidai da ra'ayinka. Dan ko ka dauke shi akan matsayin ibada ne to za ka san cewa yana gaba da kai. Domin akwai ka'idoji da sharuɗoɗi da aka shirya tun farko. A al'ada arewacin Najeriya kuma a al'adar musulunci ana bukatar a yi bincike kafin a yi aure. Ma'ana a samu abin da ake kira da turanci courtship. A kasance ana neman aure kana zuwa kuna kokarin daidaituwa ku samu fahimtar juna. To tun a nan sai neman aure ya taho da karere-karere, neman aure ya taho ba da gaskiya ba, neman aure ya taho tare da tushe wanda yake na wasu al'adu wanda ba su daidai da inda za a yi zaman auren ba. Neman aure kuma ya taho kuna yin shi kuna tuntuɓa kuna neman shawarar waɗanda suke waje. Duk aure idan ya kasance shawara da ake nema na zamantakewa ya wuce tsakanin miji da mata, har an nemi a sa wasu su zo su riƙa ba da shawara ko da iyaye ne, to an bi hanya wanda yake auren zai lalace. Kuma aure shi tun farko magana ce ta a tsaye da gaskiya. Idan ka tsaye da gaskiya to ka san cewa Allah na ganin ka, kuma ka san cewa abin da ka shirya kenan. Ka fito ku yi magana daidai, ka kokari ka gani cewa wannan nauyi na ibada wanda za ka ɗauka daga Allah ba wai za ka yi ne domin kawai ita ka faranta mata rai ko kuma ta so ka ba, abu ne wanda yake kai tsaya kai la'akari da me karfin tattalin arzikinka, menene wayewar kanka daidai da zamanin yau, daidai da fahimtarka, yaya darajar inda ka fito da darajar gidan da ka fito. Waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a riƙa la'akari da su domin a yi tunanin aure na fuskar jari, na fuskar kawai a yi rayuwa a zamantakewa a ji daɗi ko a samu wani ɗaukaka. To da yawa inda ake barin abin kenan, sai a zo a yi aure sai ka ga an yi aure amma kuma zamantakewa ta gagara saboda akwai gidi mai girma tsakanin al'adun da kuma tunanin waɗanda suke nan wurin. To abin da yake faruwa kenan, da yawa kuma iyaye sai su zama da an yi aure sai su koma gefe guda su naɗa hannunsu, su kyale miji da mata su a zama su za su shirya taswirarsu. To wannan ba haka bane ba. Akwai buƙata shi ne fahimta tsakanin mutum namiji da mace akan ɗauki shekara 40 kafin a gama fahimtar juna. To saboda haka aure na buƙatar hakuri ta jatta ko aure na buƙatar idan aka ji wani abu ba a fahimta ba a yi kokarin yin bincike, a riƙa tattaunawa ana yin musayar ra'ayi tsakanin juna miji da mata. Musamman ma lokacin da kuke kawunan ku guda biyu suna a kan filo ɗaya. To a lokacin ku riƙa yin shawara wadda take zuciya da zuciya ta tsakani da Allah, ta gaskiya da kuma tabbatar da amana, kuma ku yi yakini da juna ba wai in kun yi magana tsakanin ku ɗayan ku ya nemi ra'ayin wani wanda yake wajen gidan ba akan wannan magana da kuka tattauna. To akwai buƙatar sirrin juna, akwai buƙatar amincewa da juna, akwai buƙatar dauriya da hakuri da zamani. Me yiwa yana da shi da yanzu baya da shi, me yiwa ita tana da kyau da yanzu kaga ta haihu ɗaya biyu uku, kaga ta rakwa zai ba ta da kyau kamar yadda take da. Saboda haka idan kai jiya yana kallon wata kai kokarin za ka jawo mata ka kawo a gida ba tare da ƙarfin arzikinka ya ƙaru ne za ka iya ɗaukan mata biyu ko mata uku ba, ko kuma saboda wani abokinka ya yi kai ma shi kenan sai kana tsalle kana tunanin kai ma ka yi, ko kuma ya auro yar gidan wane kai ma kana tunanin ka auro yar gidan wane. To duka waɗannan abubuwa su ne abin da nake nufi da cewa tun kafin a ɗaura auren ake kashe auren, sai dai a zo kawai a yi zama na ɗan lokaci na jarabawa da ƙarshe kuma ka ga daidaituwa ta yi wuya saboda bambancin halayya, saboda bambancin zuciya ta hakuri, saboda bambancin aƙidu, saboda bambancin manufa, saboda kuma gaba ɗaya ma manufa auren ta ɓangare guda biyu an sa ta ta fuska. Yaya ne za a ji daɗin rayuwa, ya za a iya zama na jin daɗi, ba wai yaya za a yi shi a matsayin hanya wadda take za a yi biyayya ga Allah subhanahu wataala ta zama hanyar da za a iya shiga aljanna wadda sakamakonta sai bayan ma ka mutu ba. To da yawa ba abin da ake tunani ba kenan a zamanin yanzu.
Na'am, to gashi duk kun fayyace matsalolin wanda yawanci yadda suke kenan a zamanin mu na yau da muke ciki musamman ga mu matasa. Bari mu koma ga malama Maryam Limu. A tsawon wannan lokaci da kike wannan aiki, shin akwai wani abu ɗaya da kike ganin yasa ma'auratan yanzu su ba sa iya jurewa ga zaman auren nasu akan nada?
Alhamdulillah, ina son ma kafin ma in yi answering question din ki. Abinda shi barista ya faɗa batun aure ibada ne, kin san babban kuskure da mutane da yawa suke yi, suna ganin kamar ran da aka ɗaura auren nan shikenan sun cika rabin addinin su. And I really appreciate abinda shi ya faɗa domin yadda muke ibadan sallah, yadda muke ibadan sadaka, zakat, zuwa hajj da sauransu, iman dinmu ba ma tunani cewa Allah ya ce auren nan cika haƙƙinmu a aure shi ne cika rabin addininmu. Sauran fa a tara su duka tare fa rabi jawabi ne kawai amma ba mu kokari mu tabbata cewa ilimin da zamu samu kan sanin yadda zamu zauna da mazajen mu da matan mu muna da shi yadda ya kamata
nan kuma zamu dasa aya a yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu Barista Bainasara Kogo Faskari da Malama Maryam Lemu sai kuma wakiliyar mu Halima Abdulrauf da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya ko ni dan su ne a ce mu